أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatawin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com, da kuma shafin Fatoyi Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 2 ga watan Sha'aban na shekara ta 1443, bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 5 ga watan Maris na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci, muna tare da Shehu Malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad San Umari Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni'ima ce babba da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa bawansa, bawan nan nasa ya kasance bisa tafarkinsa miƙaƙƙe mai aiki da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta masa, ya aiko masa da annabawa saboda shi mai bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa da bin umarninsa da gujewa hannunsa da tsayuwa akan tafarkinsa. Babu shakka wannan ni'ima ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa bawa. To sannan cikar wannan ni'ima shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da zuciyar bawa, bawa ya ci gaba da tsayuwa akan wannan tafarki a miƙe totar, ba tare da ya karkace ba ko ba tare da ya saki layi ba. Babu shakka wanda ita ce cikar ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa bawansa bayan imani da ya bashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'umma cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna khabir. Allah ce ka tsaya totar akan abin da aka yi maka umar, aka umarce ka da shi da waɗanda suka tuba tare da kai, kada ku ƙetare iyaka, wato kada ku karkace ku saki hanyar da take miƙaƙiya. Anan Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da al'ummarsa da cewa su tsaya akan tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su ci gaba da tafiya akan sa a miƙe ba tare da sun karkace, sun zarme, sun kauce wa hanyar Allah miƙaƙiya ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin, yana sane da dukkan abin da suke aikatawa. Babu shakka al-istiqama, tsayuwa akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala da ci gaba da tafiya akan hanyar Allah, wannan shine mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wata'ala zai cika wa bawansa. Idan bawa ya samu wannan, ya kasance akan hanyar ƙwarai har zuwa mutuwarsa, to babu shakka wannan bawa ya samu cikakkiyar ni'ima da kowa yake fatan ya same ta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye dokokin Allah yadda ya cancanta ku kiyaye su, ku ji tsoransa kamar yadda ya kamata ku tsorace shi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku mutu face kuna musulmi. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa mana lokacin da annabi Yaqub alayhi salam yake gaya wa ƴaƴansa lokacin da ya zo mutuwa, yake musu wasiya, am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yake musu wasiya cewa da me kuke, me za ku bautawa bayana? Suka ce za mu bautawa Allahnka wato abin bautarka da kai da iyayenka Annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq kuma shine abin bauta daya kuma shi gare shi zamu mi kauya zamu ci gaba da togewa saboda ka musulmi ya samu tsayawa akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala duk wata guguwa duk wani rintsi duk wata wahala ba za ta sashi ya saki hanyar Allah subhanahu wata'ala ba za ta sashi bi shedan ba babu shakka wannan ni'ima ce daga cikin manyan ni'imomi balma ita ce mafi girman ni'imar da bawa zai dace da ita wato ya samu jajircewa da tsayuwa akan tafarkin Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wasu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su daukaka amma kuma ƙarshe suka saki hanyar Allah suka dawo kaskantattu laƙantattu a gurin Allah subhanahu wata'ala ubangiji yana cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله cika karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu sai ya sabule jikinsa daga waɗannan ayoyi fa'atba'ahu ash-shaytan shaytan ya bishi ya zama nashi ya zama dan uwansa abokin tafiyar sa fa kana min al-ghawin sai ya tabbata daga cikin halakakku wadanda suka san gaskiya amma suka kauce mata suka take ta Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun daukaka shi a sanadiyar wadannan ayoyin da muka sanar da shi wanda ilimin da yake da shi da sai mu daukaka shi da wannan walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya karkata zuwa duniya zuwa san duniya wattaba'a hawahu ya bisan zuciyarsa Allah ce misalin sa kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhath in ka kai masa dauki yayi lallage in ta turku yalhath in ka rabu da shi ma ka kyale shi zai yi lallage wato a kowane hali ma ba zai rabu da wannan lallage ba to haka nan misalin wannan wanda Allah ya bashi ayoyi ya bashi ilimi amma kuma ya sabule jikinsa daga wannan ilimin da Allah ya bashi ya sa kafa ya take ya zanto kamar ma bai sani ba ubangiji subhanahu wataala ya mana ishara zuwa ga abubuwan da suke jawowa a samu sabati ko kuma a samu kaucewa hanyar Allah wato abinda zai sa ka samu jajircewa da tsayuwa akan tafarkin ubangiji subhanahu wataala akan kyawawan dabi'unka da kyawawan halayenka da nagartarka da kuma abinda zai iya jawowa ka kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala kaga a wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya babu labarin wanda Allah ya bashi ilimi na sanin ayoyin Allah amma kuma maimakon ya rike wannan ilimin yayi aiki da shi ya samu daukakar duniya da lahira sai sa kafa ya take su ya sabile jikinsa kamar da bincije yake saba yake fita daga cikin kwansansa haka shi ma ya fita daga cikin ilimin da Allah ya bashi har ya zanto ma shedan ya zama mabiyinsa ba ma shi yake bin shedan ba ya dawo shedan ma shi yake bi fa atba'ahu shaytan ya tabbata cikin balak halakakku masu sani su take sanin su Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin ayar daga cikin abin da ya jawo masa zamewa da sakin hanya shine walakinahu akhlada ila al-ard wato ya karkata zuwa ga san duniya wannan yana nuna maka san duniya da sa ta a zuciya da kullafa rai akan ta yana ɗaya daga cikin abin da yake jawowa wasu mutanen da suke nagartattu su saki su saki hanya mutun ne ka san shi amintacce ne amintaccen mutun ne nagartacce ne mutun ne mai salaha amma kuma rana tsaka sai ka je an ce maka ya zama wani irin abu daban ya zama mai wasu halaye daban wanda ba za ka tsammani ba in ka bincika sai ka ga watakila yana daga cikin abin da ya zamar da shi wato san duniya da ya shiga zuciyarsa saboda haka wurin yaya zai samu duniya ta kowane hali har ta kai shi ma ga sakin hanyar Allah ta kai shi ga sakin halayensa da bi'unsa masu kyau da aka san shi da su ya koma ya zama wani mutum daban wanda ba a tsammanin zai zama haka walakinahu akhlada ila al-ard sannan Allah ya ce wattaba'a hawa ya bi san zuciyarsa bin san zuciya bin abinda zuciya take sakawa mutum wannan yana daya daga cikin abinda yake jawowa mutum ya kauce wa layi saki hanyar Allah yayin da zuciya ta zanto duk abinda za ta sakawa mutum ko shari'a masa ya ji cewa sai ya biya mata bukatarta sai ya samarwa da kansa wannan abin da zuciyarsa take so to ba isa'a ba daga nan ne zai saki hanyar Allah subhanahu wataala daga nan ne zai bace kikkiawan tafarki da yake bi kaga wannan Allah subhanahu wataala ya ce fattaba'a hawahu sai ya bi san zuciyarsa saboda ka sabawa zuciya akan abin da take sabawa mutum mara kyau yana daya daga cikin abin da yake sa mutum ya samu sabati ya samu tabbatuwa akan hanya madaidaiciya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma wanda yaji tsoran tsayuwa gaba ubangijin sa ranar gobe kiyama sannan kuma ya hana rai ya hana zuciya abinda take so wana hannafsa anil hawa Allah ce to wannan shine aljanna take makomarsa to kaga yana daya daga cikin abubuwan da suke jawo azami a bar hanyar Allah shine san zuciya sannan a cikin inda Allah subhanahu wataala ya umarni da a tsaya ya yi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kam akan hanyar Allah shi da waɗanda suka tuba tare da shi aya ta gaba sai Allah ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun Allah ya ce kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku sannan ko ba za ku samu waɗanda za su taimaka muku ba za ku samu wasu majibinta ba Allah ba sannan ba za a taimaka muku ba ranar gobe kiyama kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana nuni zuwa ga cewa wato hada kai da waɗanda suke azzalimai ko waɗanda suke karkatattu to wannan yakan yi tasiri ga mutum ya karkacewa hanyar Allah wacce yake kai wacce ita ce hanya mai gaggiya Allah subhanahu wataala ce wala tarkanu kakku karkata ba ma kada ku gaure da su ba kada ma ku dan nuna karkata zuwa gare su da ba su goyen baya ko neman hadin kai da su akan wasu abubuwa to a hankali za su ja mutun zuwa ga hanyar da take mara kyau dan haka mutumin da yake kan hanya mai kakkiya totar to ya guji mu'amala da miyagun mutane waɗanda suka kauce wa hanyar Allah tuni suka yi bankwana da biyar Allah subhanahu wataala suka mai da saban Allah shine sana'ar su suka mai da zalunci shine sana'ar su idan ko mutun yace zai hada kai da su zai yi ta'amuli da su to babu shakka zai jawo kansa shi ma karkacewa zuwa ga hanyar su shine Allah ce fatamassakumun nar kuma wuta sai ta shafe ku sannan ba za ku samu waɗanda za su jubince ku ba Allah ba sannan ba za a taimaka muku ba lokacin da kuke neman taimako wajen Allah to kaga wannan shi ma ɗaya daga cikin asbab dalilan da suke jawo a karkace hanyar Allah shine abuta ko mu'amala da waɗanda suke karkatattu waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar saban Allah kuma suka zalunci kansu ta hanyar zaluntar bayin Allah to sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin kaga wannan aya akwai ishara akwai nuni zuwa ga abinda zai sa muka sabatin ka tsayuwarka akan tafarki bane da ce dore shine Allah ya ce ka tsayar da sallah a gefin rana tarafayn nahari wato a farkon rana da ƙarshen ta wa zulafan min al-layl da cikin dare wato kai salloli din nan guda biyar wanda suke farawa tun daga sallar asuba azhar al-asr maghrib da isha'i to sallah tana taimakawa wajen sawa mutum tsayawar mutum da kafafuwansa akan tafarkin Allah Allah ya ce innas salata tanha 'anil fahsha'i wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ka tsayar da sallah lalle sallah tana hana aikata alfasha da mummunan aiki saboda ka tsayar da sallah da haƙoƙinta da kula da lokutanta da wajibanta da rukunnanta da sunnoninta yin ta kamar yadda a musulunci ya koyar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sallace ta, to wannan yana taimakawa wajen wanke zuciyar bawa, zuciyar bawa ta wanku kuma ta kare shi daga miyagun halaye da kuma miyagun abokai ko shaidanu da za su garin hallaka shi. Saboda yayin da mutum kuma zai tozarta ta, babu shakka sauran ayyukansa na addini ma duk sai sun yi ƙasa, duk sai ya tozarta su. Idan mutum zai yi ruka wasa da sallarsa, to a hankali sauran shika-shikan musuluncin, sauran ɗabi'u da halaye masu kyau za su riƙa yin ƙasa su ma zai riƙa tozarta su. Kamar yadda ya zo a hadisi, Nabi ya ce wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya, wanda duk zai tozarta sallah to sauran abubuwa ma sai ya fi tozarta su fiye da sallah, domin girmanta da girman sha'aninta. Saboda haka kaga yana daga cikin abin da yake jawo a karkace hanyar Allah, ko kuma mutum ya saki layi bayan da yana kansa tutar, shine wasa da sallah. Sannan kuma yana daga cikin abin da zai sa ya samu sabati, wato ya samu tsayuwa kyam akan tafarkin Ubangiji, to shi ma wato tsayar da sallah da kula da ita yana taimakawa akan wannan. Sannan Allah subhanahu wataala ya ƙara ambatar wani abu da zai taimakawa mutum kan ya samu tsayawa akan tafarkin Allah bai karkace ba, shine ya ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, wato ka tsaya ka yi hakuri ka jajirce, domin Ubangiji subhanahu wataala baya tozarta aikin ladan mutanen kirki masu kyautatawa. Saboda haka akwai buƙatar mutumin da yake bin tafarkin Allah ya sifantu da haƙuri da juriya. In aka ce haƙuri, ana nufin haƙuri akan bin Allah subhanahu wata'ala, da tirsasa zuciya ta yi abin da ba shi ta zaɓa wa kanta ba, dai abin nan ya zanto biyayyar Allah ne subhanahu wata'ala. Sannan tirsasa ma ranka, ka tirsasa wa zuciyarka ta bar abin da yake saban Allah ne, ka yi haƙuri akan wannan, ka jajirce akan wannan. Sannan kuma idan wani abu ya same ka na ƙaddara mara daɗi, ka yi haƙuri ka jure, kada wannan ya sanya ka saki hanyar Allah subhanahu wata'ala ganin cewa ga wata jarraba ka shiga. Wasu dalilin kaucewarsu daga kan hanyar Allah shine faɗa wasa cikin jarraba. Wani za ka ga yana tafiya bisa hanyar Allah subhanahu wata'ala, amma da zarar ya shiga cikin wani matsatsi ko wata takuruwa, to sai mai da fitinar da za ta same shi, wannan jarraba sai mai da ita kuma kamar wata azaba. Kaga ƙarshe ma ya saki hanyar Ubangiji subhanahu wata'ala, ya koma bin wata hanya wacce take mara kyau. Da yawa ko waɗanda suke sakin hanya madaidaiciya saboda sun shiga wata jarraba. To akwai buƙatar haƙuri akan jarrabar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bawa. Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan an-nasi ka'azabillah, daga cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah, amma in aka cutar da shi saboda Allah, saboda wannan imanin nashi wani abu na jarraba ya same shi, to sai mai da fitirar mutane jarrabar su kamar azabar Allah ne. Sai ka ƙarshe ya saki hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda wannan dalili. Don haka bawa yana buƙatar haƙuri da juriya domin samun sabati. Rashin haƙuri da juriya yakan jawo masa ya saki hanyar Allah subhanahu wata'ala, ya kama wata hanya daban. Don haka babu wata ni'ima da Ubangiji zai wa bawa kamar ya sanya shi akan tafarki madaidaici, ya sanya shi mai riƙo da addininsa, mai bin dokar Ubangiji, mai yin abin da ya yi umarni da kaucewa abin da ya hana. Sannan kuma cikar ni'imarsa shine ya jajirce ya doge akan wannan har zuwa mutuwarsa. Allah ya samu dace.
To amin su amin. Malai Allah ya saka da alkhairi. To zame mu tabarko a yau ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku sa suna da sunana, kada ku sanya alkunya da alkunyata.
Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihai. Nabi ce tasammu bismi wa la taknu bi kunyati. Ku sa sunana, wato ku sa wa ƴaƴanku suna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad, amma kada ku yi alkunya da alkunyata. Alkunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Abul Qasim. To anan malamai sun kasu gida uku wajen fahimtar yin alkunya da alkunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa sunansa. bayan mutum ya sa sunansa ko kuma ma bai sa sunansa ba sai aka kasu gida uku wasu malamai suka ce ya halatta mutum yayi wa kansa suna Muhammad kuma yayi alkunya da Al-Qasim Abu Al-Qasim sunan shi Muhammad sannan kuma Abu Al-Qasim wasu kuma suka ce bai halatta ba samsam saboda wani hadisin da yace tasammau bismi wala taknu bi kunyati ku sa ya sunana amma kada ku yi alkunya da alkunyata suka ce dan haka bai halatta ba kwata kwata a dacen da bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da har abada wani ya sa sunansa kuma yana ana ce masa Muhammad kuma ana ce masa Abu Al-Qasim to wasu kuma suka ce a'a harin ya takaita ne ga wanda yake da sunan Muhammad wanda sunansa ba Muhammad ba yana iya yin alkunya da Abu Al-Qasim ce sunansa daban yana da kuma da Al-Qasim yana iya masa alkunya da Abu Al-Qasim amma ya sama sunansa Muhammad kuma alkunyar sa Abu Al-Qasim suka ce wannan shi aka hana wato hada sunan da abin nan wasu suka takaita abin da zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa hanin ya takaita ne a lokacin sa sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahabbansa wani ya ce sa masa suna Muhammad kuma ya masa suna Abu Al-Qasim to anan za a iya samun rudu za a iya samun rikicewa da sanda aka zo aka kirawo alkunyar shi wannan mai suna Abu Muhammad Muhammad aka kira shi Abu Al-Qasim Annabi yana gurin zai zata da shi ake sai ya waiwaya ko yayi magana a ce a ba da kai muke ba kaga akwai rashin ladabi to suka ce a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ya hana saboda gudun kada a samu wannan a kirawo wani mutum da mai alkunya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ansa a ce a ba da kai muke ba ai da wani muke ko a faɗi wata magana mai nauyi akan Abu Al-Qasim kuma sai an yi magaci a ba da kai ba wancan ake nufi to kaga za a samu rudu sosai to shi yasa wasu suka ce hanin ya takaita anan amma a bayan sa wannan abin ya riga ya kau saboda duk wani wanda kaji an kirawo a yanzu ana magana aka ce ai na hadu da Abu Al-Qasim ko na ga Abu Al-Qasim ko Abu Al-Qasim ya mun ba daidai ba wanda zai kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam a ransa saboda zamanin shi ya riga ya wuce to wannan shine ra'ayi wanda yake mafi yawan malamai suke kansa duba da cewa akwai hadisi a cikin littafin al-Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad wanda Ibn Majah ya ruwaito shi al-Hakim a cikin al-Mustadrak shi ma ya ruwaito hadisin daga Ali ibn Abi Talib yake cewa ya Rasulullah idan na samu da namiji in zan sa masa sunanka masa kuma alkunya ka annabi ya ce na'am kai suka ce kaga wannan hadisi ya nuna cewa abinda ake gudu din bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi dan haka annabi yake ga annabi in ya samu yaro zai yi masa suna da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai masa alkunya irin tashi kuma suka ce ai an samu wasu daga cikin sahabbai sun samu yaya sun samu su suna Muhammad kuma sun musu alkunya da Abu Al-Qasim kamar Abubakar Siddiq yana da dan sunan shi Muhammad sannan dan shi Muhammad yana da dan sunan shi Al-Qasim kuma ana masa alkunya da Abu Al-Qasim haka nan Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib shi ma yana da da Muhammad kuma ana masa alkunya da Abu Al-Qasim haka nan Abu Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a shi ma yana da da sunan shi Muhammad kuma ana masa alkunya da Abu Al-Qasim haka dai da dama kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa bace su a cikin Fathul Bari saboda suka ce wannan ya nuna haramcin ya kau bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ka je ka duba tarihin manyan malamai da waliyan Allah zaka ga da yawa waɗanda sunayen su Muhammad kuma an musu alkunya da Abu Al-Qasim wanda yake nuna yawancin malamai sun tafi akan magana ta farko ta cewa ya halatta abinda aka hana a wancan lokaci ne lokacin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tsakiyar sahabbansa amma bayan sa wannan hani ya kau
to sai wannan yake cewa menene hukuncin rubuta sunan Allah a jikin takarda ko leda kamar irin su memo da sauransu yace amma da Hausa ake rubutawa kuma sai a rika tsintar wadannan takardun ko ledar a cikin wuraren da ba su da tsarki
sunan Allah da kowane irin harshe aka rubuta shi sunan Allah ne kuma wajibi ne a girmama shi, wajibi a kiyaye shi daga dukkan wani abin da zai zanto wulakanci ne ko rashin girmamawa. Sawa'un an rubuta shi da haruffan Larabci ne ko an rubuta shi da haruffan boko, duk dai sunan Allah sunansa ne. Baya halatta a rubuta sunan Allah a jefar da shi a wani guri inda zai zanto babu girmamawa a ciki, ko ana tattakawa, ko a sashi cikin shara, ko a sashi cikin kasanta, wanda duk baya halatta da kowane irin yare aka rubuta shi. Domin wannan sunan koda da haruffan boko aka rubuta shi, in an tashi furtawa abin da za a ce kenan Allah, Allah din za a karanta shi. Saboda yana nan a matsayin sunan Allah, kuma ya wajibi ne a girmama shi. Allah yana cewa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih, duk wanda ya girmama abubuwa masu alfarma na Allah, daga cikin abubuwa masu alfarma na Ubangiji akwai sunayensa. Allah ya ce duk wanda ya girmama su fa huwa khairun lahu inda rabbih, to wannan shine mafi alkhairi gare shi a wajen Ubangijinsa. Saboda ka abin da yake alkhairi gare ka shine ka kiyaye sunan Allah, ka rubuta shi ka yadda shi a inda za a wulakanta, ko za a taka, ko za a jefa cikin shara. Wannan haramun ne, ba halatta. Su maganganun wasu malaman fiqhu za ka ga suna nassantawa akan cewa yayin da mutum ya ga sunan Allah ya dauke shi da gangan, yana sani ya sa shi a cikin najasa, to ya kafirta. Ce duk mutumin da zai dauki sunan Allah da gangan ba bisa kuskure ko rashin sani ko mantuwa ko sha'afa ko gafala ba, a'a, da gangan ya nufi wurin da yake kazanta ne, shara ce, najasa ce, ya sa sunan Allah a nan, suka ce ya kafirta. Kaga abin yana da hadari kwarai da gaske. Saboda ka kiyaye sunan Allah da kowane yare ne, wannan wajibi ne.
To sai shi kuma ne ke cewa yana tambaya ne akan ya halatta mutum ya yi sallar farilla a mota ko a jirgi ko kuwa sai kadai ta nafila.
Kamar a mota kaga wani abu ne wanda zaka iya tsayawa kai sallah, ka kalli alqibla, sannan ka zo da rukunan sallah na ruku'u da sujjada kamar yadda ake so. Don haka baya halatta lokacin sallar farilla yayi ka ce ba za ka tsaya ba, kai sallah sai dai kai a mota, kuma ba tare da wani uzuri da zai sa haka ba. Saboda ka in a mota kake tafiya, mota ko ina ana iya parking a tsaya, ayi alwala ayi sallah sannan a cigaba da tuki. Sai dai idan ya zanto ko akwai tsoro, misali mutum yana tafiya a daji ko a irin yanayin da muke ciki yanzu, akwai wasu guraren da suke da hatsari kwarai da gaske tsayawa, kuma gashi lokaci zai fita. To in aka ga lokaci zai fita, to wani ana iya yin sallah ko da a cikin motar ne, kamar mutanen da suke fagen yaki ne lokacin sallah yayi ba kuma damar da za su tsaya su yi sallah. To aka ce in khiftum farijalan aw rukbana, in kun ji tsoron abinda kuke ciki, wato kun ka shiga halin tsoro, to ku yi sallar ku kuna tafi a kafa ko kuna kan abin hawanku. To wannan shi ma babu laifi idan akwai wannan larurar. To tsayawa a kalli alqibla, a yi ruku'u da sujjada kamar yadda suke, to ya sun saraya saboda ba a da iko a kansu. Amma in ana da iko a kansu baya halatta. Kamar jirgi, shi ba kamar mota ba ne. Jirgi a sama in ya tashi a sama, to kuma sai ya je gurin saukarsa zai sauka, ba abu ne da za a yi parking ba ko ina a sauka a yi wa sallah kuma tashi a hau. Saboda haka in lokacin sallah ya yi kuma aka ga cewa har za a kai, wato har lokacin ta zai fita ba a kai ga gurin sauka ba, to anan mutum yana iya yin alwala ya yi sallah duk inda jirgin ma yake kalla, kuma ya yi sallarsa a zaune in ba zai iya samun wanda zai a tsaye ba. To ya zaune sallah a zaune akan seat ɗinsa, yana nuni da kansa, ya yi ruku'u da kansa, ya dago da kansa, ya yi zamantayya addu'a haka. Saboda haka wannan hali ne na larura, ba yadda da iya, ba ka cewa za a yi sallah a fuskantar da jirgi alqibla saboda za ka yi sallah, ce pilot ya juya ya kalli alqibla kai yin sallah za ka yi, ba ka da ikon wannan. Ko ba ka da iko ka ce kai lokacin sallah zai fita, dole ne a nemi guri a sauka kai sallah, duk wannan abu ne da ba zai yiwu ba. Saboda haka a nan ba za ka bar sallah ta wuce ka ba, sai ka yi ta a halin da kake ciki, a zauna a inda kake. To wannan ya halatta.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatuwar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma. kuma muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Malijo Lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar da aiko na ku tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa zamu dora cikin shirin namu nan gaba kadan daga cikin mu Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma inda muke tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Malijo Lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita Jama'ar tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa liman ne ya manta sujada guda daya sai bayan ya idar da sallah aka gaya masa to sai ya sujada ba adi to shine yake cewa sallar ta yi ko kuwa sai ya dawo da waccan sujadar tunda farilla ce
ai ba a yi wa sujada manta sujada ai ba adi ko ai kabli ko wani abu irin wannan ita sujada rukuni ce shi rukunin sallah ba adi ko sujada sahwa ba ta dauke wannan rukuni ita ba ta dauke rukuni saboda in aka manta sujjada daya to duka sallar duka wannan raka'a ta riga ta sare kenan saboda in aka tuna masa cewa a wannan raka'a ta mu ko a cikin raka'o'in da muka yi akwai da sujjada daya muka yi to tashi zai yi gaba daya sa ko wata raka'ar duka in ya so sai ya sujjada ba ali amma kawai ya ce yayi ba ali ya dauke wannan sujjada da bai yi ba to wannan alama ce da take nuna san ma bai zama bai cancanta ya zama liman ba domin irin waɗannan hukunce-hukunce na sahau wajibi ne zanto liman ya san su kafin ya yi wa mutane wato limancin sallah domin in an samu matsala a sanya za a gyara sallar amma ya zanto bai sanya zai gyara sallar ba in an samu matsala to akwai matsala kuma babba domin zai iya zuwa ya yi kwamacala kuma irin wannan yanayi wani zai ci masa ba haka ba kuma ya ta rigima ya ce ba zai yadda ba musamman in yana ga kamar mutuncin sa ko darajar sa za ta yi kasa a ce lashi ya shaida mun liman bai sani ba to sai ya dage ya ma yi ƙarya wata kila ya ce wata mazhaba ce ta ce haka shi yana bin wannan mazhabar don haka ba a yi wa rukuni sujjada sahwi abinda ake yi abinda sunnoni so ake wa sujjada sahwi amma ba rukuni ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam da yawa yana ganin masu sallah suna canja wajen sallah bayan idar da sallah farilla domin yin sallar nafila yace kuma mafi yawa sukan yi hakan ba tare da ilimin sanin hukuncin hakan ba shine ke tambayar shin menene matsayin canja waje tsakanin sallolin
tsakanin farilla da sujjada sallar nafila wannan ya zo daga aikin wasu daga cikin sahabbai kuma akwai wasu ruwayoyi da aka samu kamar hadisin Muawiya da yake cikin Sahih Muslim da abin Yazid ibn Sa'ib an yi sallah tare da Muawiya sallar Juma'a ana gama sallama ya tashi nan take yayi nafila bayan sun je yaje gida ya kira shi yace gashi abinda kai amma kada ka sake dan saboda naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu musadar da sallah ta Juma'a wato musadar da sallar farilla da wata ba tare da mun rabe tsakanin su da magana ba ko fita wato in ka gama sallar farilla kada nan take ka tashi a nan gurin ka kawo sallar nafila ba tare da ko wasu abubuwa sun shigo tsakanin sallar farilla din ba da nafilar zaka yi kamar irin kai tasbihi azkar kai su gaba daya ko kuma ka canza waje shine au nakhruj ko kadan kamar ata yana cewa ko da dan taki dai kai dan tattaka haka ka saki guri to yafi a ce ka hade sallolin guda biyu wani daga cikin ayyuka wasu daga cikin sahabbai sun kasance suna yin hakan idan sun yi sallah nafila sukan canza guri saboda kada su sadar da sallar farillar su da ta nafila nan take ya tabbata kamar yadda Ibn Rajab a cikin littafin Fathul Bari ya kakkawo athar da yawa daga magabata wanda suke tabbatar da wannan saboda haka wannan babu komai yin hakan ba laifi bane kusan ma yin hakan yafi akan yayi nafilar a gurin zai iya yin nafila a inda yake amma da sharadin ya zanto yayi azkar din bayan sallah ko kuma akwai wani a gurin sun dan yi magana wato dai ba kawai ana sallama bai tashi ya sadar da wannan sallah ta farilla da wata tanafila wannan anan an hana
ya sai shi ko ne yake cewa la kullun a cikin sujada sa ta sallah yana addu'a cewar Allahumma ya salaka al-huda wa tuqa wa lafafa wal gina yake cewa shin hakan da yake ya halatta
ya halatta ta sujada ana yin addu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma sujud fa aksiru min ad-du'a fa qamil an yustajaba lakum a sujada ku yawaita addu'a ya dace a ansa muku saboda kai yana daga wuraren da ake ansar addu'a ko ake sa ran ansar addu'a shine yayin da mutum yake cikin sujada saboda ka ba laifi kake yi ba daidai kake yi sunna kake yi
wanda kuma yake tashin baiwa masu yin bara akan titi kudi laifi ne
ta bara kamar yadda muke faɗa shi musulunci asali baya san bara bara wata larura ce da watakila mutum zai fada ciki da za ta sa shi dole sai yayi barar na dan lokaci dan ya samu bukatar sa amma kuma yayi daga dan lokacin ya kame baya ci gaba da bara ba amma ita bara mutum ya mai da sana'a zanto ba shi da aikin yi sai dai roko sawa'un akan titi yake roƙon ko kuma yana bin office ne ko gida duk wannan musulunci bai yarda da wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku ya dauki igiya yaje yayo itace yaje kasuwa ya sayar yafi masa alkhairi akan ya roki mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi a wannan hadisi yana cewa la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yaji yawm alqiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahm wato bara ba za ta kyale ɗayan ku ba har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama a fuskar sa saboda duk ya zubar da mutuncin sa anan duniya wanda zai tashi fuskar sa ƙarangwar ranar gobe kiyama saboda bara saboda ka kaga ashe ba abu ne mai kyau ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya rika naci wajen roƙon mutane to ya sani garwashin wuta yake roƙa ko ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan wato in yayi roƙon da yawa dai ya jawo kansa garwashin wuta ne da yawa in ya rage wa kansa so haka da hadisi da dama za ka ga cewa suna nuna cewa ita bara ba sana'a bace ba abu ne da ake son ta ba wani lokaci mutum yakan shiga cikin kunci ya zanto ba yadda yayi sai ya nemi a taimaka mishi wannan babu laifi ya nemi a taimaka masa amma ba ya ta zama ita ce kuma sana'a sadimin da'iman ba in ya nemi aka taimaka masa ya samu biyan bukatar sa to sai abin nan amma yanzu zaka ga da yawa wasu sana'a suka mai da abin ana labarin wani wanda yake sayar sana'a ce yana da abin da yake sayarwa jarin bai fi 3,000 ba haka sai ga wani in an tashi da yake bara a kusa da shi gaba ɗaya in an tashi sai ga ya lissafa wajen 3,000 ya sa aljihu shi kuma gaba ɗaya jarinsa ko da jarin ya riga ya samu ba zai abin nan ba magana riba yake ba riba watakila ba zai samu 500 ba sai kawai ya koma bara shi ma ya ce to ga wannan yana ga baya da komai amma a bara yana samun 3,000 shi ko jarinsa duka bai fi 3,000 ba ribar nawa yake samu a kai sai ya watsar da sana'a ya koma bara to wannan musulunci baya son wannan yayin da kai niyyar sadaka to ba kallafa maka sai ka bincike wa zaka ba wa sadaka ba in kai niyyar ba da sadaka dauki sadakan nan ka ba da kyakkyawan niyya sai dai in kana da wata masaniya tun da mancan wani din nan da yake maka bara ka san shi da ka ba shi kudi gidan giya zai tafi ko zuwa zai yi caca ko wani abu na laifi ka riga ka san shi wannan to kakka ba shi amma haka kawai baka san mutum ba ya nuna maka bukatar sa to a ka'ida ba a cewa sai kai bincike ka san halin sa shin yana bukata ba ya da bukata in yana da bukata ba shi ba ya bukata in hana shi ba dora maka wannan ba kuma in aka dora maka wannan ma kai ma dora maka aikin da ba zai yi ba sai dai ka daina sadakar to da duk wanda za su zo wani irin bincike zaka iya ta yi har ka iya tabbatarwa da bukata ko ba bukata ka sani cewa in dai kai sadaka ko da ta je gurin wani wanda bai cancance ta ba kai ladanka yana nan cikakke kada ka ji tsoro ka ci kai sadaka ka ba da ita inda bai cancanta ba kamar kai ba za a baka lada ba a'a ko da ta fada hannun wanda bai cancance a bashi sadaka ba kai da kyakkyawan niyya kuma ba tare da inganci ba kai kyakkyawan niyya ka taimaka wa mutumin nan alhalin bai cancanci taimako ba kai ladanka yana nan cikakke hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya mu labarin cewa wani daga cikin waɗanda suka gabata mai arziki da daddare yayi niyya cewa lalle a daren nan sai yayi sadaka sai ya bayar da sadaka la tasaddaqanna al-laila da ya fita sai ya samu wani yana a waje sai ya bashi sadaka kashe gari sai aka waye gari ana ta hira cewa ai an ba mu wannan kasurgumin barawon nan sadaka to shi da ma shi barawo ne sata ya fito sai suka yi kicibus da wannan bawon Allah da yana zai sadaka sai dan ka sadakar hannunsa kuma kudi mai yawa sai labari ya rika yawo cewa ashe gashi wani ma barawon nan je sadaka aka bashi to shine sai ya ce Allahumma lakal hamdu fi sariq Allah ina maka godiya game da sha'anin wannan barawo sai ya sake yin alƙawarin zai sake yin sadaka kashi gari cikin dare abin da ya kuma dauka ya tafi yana tashi sai ya danka ta a hannun wani ashe kuma shi mutumin nan mai kuɗi ne irin mutanen ne da suna da wadata amma ba a gani a jikin su gagan su sai ka dauka talaka ne fituk amma kuma sun tara kuɗi mai yawa shi ba sai aka waye gari mutane suna ta hira kaga mai kuɗin nan ai je wai sadaka aka bashi kaza 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 ya sake godiya ya ce Allah na gode maka game da sha'anin wannan mutum sai na yi sadaka ya kuma yin alƙawari ya fita kashe gari kuma sai ya ga wata mata sai ya danka mata ashe matar banza ce ta fito har neman karuwa ce sai aka waye gari ana labarin cewa ai karuwan nan ma ka ji jiya sadaka aka bata da kuɗin da yake barwa mai yawa ne dole labari zai yadu to shine yayi godiya ga Allah shine Allah subhanahu wataala ya aika wa da annabin lokacin cewa a gaya masa sadakar sa duk da yayi an karba duka wannan sadakar da yayi da wacce ya bawa rawo da wanda ya bawa mai kuɗi da wanda ya bawa karwa duka an karba yace shi wannan barawo wata kila dalilin sadakar ne ya daina satar kuma wata kila rashin hakuri ne da rashin kai zuciya ne sa ta sa shi zama barawo to zara aka bashi ka bashi wannan kudin wata kila daga lokacin kuma ya kama sana'a ya fita daga harkar sata shi kuma wannan mai arzikin da ka bawa wata kila daga ran nan shi ma ya ji cewa ashe haka taimako yake da dadi saboda shi ma an bashi zai ji dadi to wannan ta sashi shi ma ya rika fidda dukiyar sa yana ba mu su to sannan shi kuma ita kuma waccan tayi ita ma dalilin kame wata kenan ta tuba ta daina abin da take wata kila ba a san me ya jefa ta cikin wannan harkar ba wata kila irin waɗanda ba za su iya jurewa dinnan bane za shiga wani matsuwa wani ya yaudare ta kan zai biya mata bukatar ta har ya jefa ta cikin irin wannan hanyar ta zama ta saba da haka to wata kila in ta samu wani jari a hannunta gwaggwaba to ta fita ta daina wannan abu a shahid a cikin wannan hadisi shine yadda aka gaya masa cewa duka sadakokin da yayi dinnan guda uku duk da gashi a lokacin da yayi su sun fada a hannun wasu wanda ba su ya kamata ya ba ba to amma aka ce duk an karba dan haka mutun zai ba mutun sadaka ba ruwansa da ai makaryaci ne ai wato sana'ar yake shi dai ya sani shi wanda yake sana'a da bara ya sani ga maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wuta yake tarawa kansa sannan kuma zai zo ranar gobe kiyama fuskar sa kurangwal ya san da wannan kai kuma za kai sadaka tunda dai ba ka san wannan ba da zai ke maka bar ka san shi ba mutumin arziki bane ko ko bai cancanta ba to kada ka ce sai kai cikin kwakwaf ko ka daina sadaka gaba daya akwai wanda aka cin sai mun daina sadaka saboda duk ƙarya ake to wannan ba daidai bane ko ƙaryar mutum yazo yayi kai wannan tsakanin sa ne da Allah kai kuma niyyar ka Allah zai duba ya baka lada
to sai wannan mai tambaya ta gaba yake cewa ya ingancin hadisin da ke cewar ba abin nema mace da tsakar rana
akwai hadisi a cikin sahih muslim hadisin Uqba ibn Amir da yake cewa na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an thalathi sa'atin an naqbira fihi lan nusalli fihi na aw naqbira fihi mautana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wasu lokuta guda uku mu yi salloli a cikin su ko kuma mu binne matattunmu yace hina tatlu ash-shams hatta tartafi lokacin da rana ta hudu lokacin da take hudo wannan ta yi jajajen nan har sai in ta dago da kuma hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila ash-shams da lokacin da rana ta take tsaka lokacin garjin rana har sai ta karkace wato har sai lokacin azhar ya shiga wa hina tadayyafu lil-ghurubi hatta taghrub da lokacin da ta tafi za ta fadi har sai ta fadi wato lokacin da take fatsufatsi har sai ta yi abinna to wadannan lokuta guda uku aka hada ayi sallah a cikin su ko kuma a je abinne mamata to duk da haka wasu malamai suna cewa wato abinda aka hana shine mutun ya jinkirta binne mamacinsa har sai lokacin ya zo amma idan ta kama wato misali an kai gawa makabarta tun da wuri to amma kokarin ayi gini ko ayi gyara makabarta har ta kai wannan lokacin to ba za a fasa binne shi ba saboda ba da gangan aka bari lokacin bai daga cikin lokacin da yayi ba an kai an tafi da gawa misali karfe 12 lokacin azhar watakila tana shiga sha karfe 1 misali kaga akwai awa 1 sai wani abu ya taso da har abin ya kai lokacin da rana take tsaka ta taki tsaka to ba za a fasa binne gawar ba a aje ta a zauna har sai azhar ta shiga a amma daga gangan a bari har lokacin yayi to wannan malamai suna cewa makaruhi ne shine abin da suka dauki hanin cewa hani ne na karhanci
to sai wannan take cewa mallan za ta iya tsayar da haihuwa saboda tana da ciwon siga kuma mijinta baya taimaka mata da magani abinci ma tace da kanta take siya
to wannan yana kobawa ne zuwa ga likita wanda ya san matsalar ta yi ciki a irin wannan yanayin in har akwai abubuwan da zai jefa ta cikin hadari a bisa ga bayanin da likita zai yi mata to wannan shine za ta iya dakatar da haihuwa amma in har babu wani hadari ko kuma akwai abubuwan da zai iya taimaka mata ba tare da ta dakatar da haihuwa ba da shi yafi mata alkhairi
wannan shi kuma yake cewa mallan shine ya samu aiki na taimakawa kamar dan majalisa na tarayya yace amma kuma mafi yawanci ba wani aiki ake yi ba yace Salima ko office ba su da shi idan an tambaye su sai su ce ba sa bukata a su je su taimaka musu da aikin yace saboda kamar tallafi ne kawai ake ba su shine ke tambaye mallan ya matsayin wani aikin da kuma albashin da suke karba
to idan su masu aikin su suka fada ka ba wai shi yake zo aikin ba aiki ne aka dauke ka amma aiki ne kawai na alfarma an dauke ka ne dan a tallafa maka to amma dole a maka suna irin wani ayyukan da suna na tili ba wai a wajen ba a majalisa kadai ba a jikin manyan masu mukami gwamna da minista waye aka ga samu akwai za a yi ta cewa wane SA ne waye wani ba wani har ya gama wannan mukamin bai ma taba ganin suka zauna da gwamna ba haye ba shi shawara amma dai sunan shi kenan mai bawa gwamna shawara akan kaza mai bawa wani shawara akan kaza to kai daga ji ka san kawai da an kirkiri mukamin ne dan ka a ci kawai ana bashi kudi banza ba tare da yayi wani abu ba saboda kamar yadda kace tallafi ne kawai ake so a rika yi ma wani to wannan daidai ga hukumar ya fito abin ya fito ne daga ita kanta hukumar ba ya da laifi bai ci haramun ba ya karba ya ci albashin sa ba wani abu in an kira shi aka sa shi aiki yayi in ba a kira shi ba shikenan
to ne ga jama'an mutum ya halatta ya bai wanda ya san cewa yana shaye-shaye ko kuma aikata albashi bashin kuɗi
in ya san bukata ce ta taso misali bai aikata albashi din matarsa tana kwance a asibiti ba ta da lafiya ko za ta haihu ko dansa an koro shi daga makaranta wato ya dai san ga shiga ta bukata ta taso da yake bukatar a tallafa masa din yin wannan bukata ba zai hana shi ba amma in yana da yakinin cewa zai je ko yana da zato mai karfi ko da bai kai yakini ba yana da zato mai karfi cewa kudin in ya karba zuwa zai yi aikin laifi da su to kai ya bashi amma in ya san cewa a matarsa ce asibiti ba ta da lafiya yake neman rance sai ma su je a biya biya a gaban sa ko dan sa ne aka koro daga makaranta yake neman rance sai je su biya abin ba laifi dan ya taimaka masa da bashi a irin haka amma in ya san cewa in ya bashi zagayewa zai je ya caca yana da wani zato mai karfi akan haka to wannan bai halatta bashi
to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda ba musulmi ba a mafarki yana kiran su da ya karba addinin musulunci
wato yana zuwa ko ya zo masa kai yana nufin wani labari da aka bayar ban san shi ba yana nufin wani hadisi da ya zo cewa annabi ya zo ma wani in kuma yana tambaya ne shin zai yi wani wanda ba musulmi bai mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kiran shi zuwa ga musulunci ban dai san wacce tambaya yake ba in yana nufin hadisi shin an ruwaito wani hadisi cewa annabi ya taba zuwa wani ba musulmi ba a mafarki yana kiran shi ba ban san hadisin ba kuma ba wani abu ne da ba zai yi ba tunda ya zo masa mafarki da sa Abu Jahal zuwa duk ba kafirai ne kuma annabi ya zo ya kira su zuwa ga musulunci don haka in Allah ya bayyana masa shi a mafarki ya kira shi zuwa ga musulunci ba wani abu bane in kuma yana nufin shin zai yi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wani kafiri ya ce yayi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran shi zuwa ga musulunci abinda zaka tambaye shi shine ya yaya annabin yake ka ga da cashi ne ya fada sifofin annabi ka kaf to zai yi dan ba wani abu ne dan shi mafarki da makwatance ne ai asalin mafarki kwatance ne ana so a jawo hankalinka ne kan wani abu in kuma ya tashi fada ya fado sifofi da to wannan dai ubangiji ne yake so ya dai ja hankalinka zuwa ga musulunci amma ba lalle manzo Allah ka gani ba
to sai wanda yake cewa malami ne hukuncin yan agaji da idan liman na hudu ba suna hira a tsakanin su ranar juma'a
dan agajin da yake aiki saboda maslahar ita kanta sallar juma'ar a yanzu ba kamar a da ba a da mutane suna tafiya sallar juma'a da kafafuwan su ba wani wanda yake tafiya da wani abin hawa kuma wasu lokuta ba a cika ba kamar irin yanzu yadda aka cika gari guda zaka ga cewa mutane dubunnai ne lokaci guda suke bayar da sallar suke halarta sallah da wasu da babura wasu da kekuna wasu da motoci kuma sannan ga lalacewar yanayi na barayi masu zuwa sata da sauransu su haka akwai buƙatar a samu wasu wanda za su shirya yadda za a je abubuwan hawa din inda ya kamata a aje su inda ya kamata a yi sahu da kuma kula da kayan mutane har su yi sallah wannan duk ayyuka ne da suka shafi maslahar ita kanta sallar in ba haka ba to sallar za ta zanto tana da wahala wasu su ma daina zuwa masallacin saboda gudun kada a dauke musu abin hawa to wannan duk babu laifi su yi sallar daga baya amma kuma ba za su rika surutu ba in ba magana da ta shafi maslahar aikin su ba in wani abu ne da ya shafi maslahar aikin su a ce wani kula da can wani je ka can wani wannan babu komai amma su tsaya ana sallah suna hira wannan baya halatta
to malallai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.